Kiran Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. A washarin ke tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau Juma'a 10 ga watan Nuwamba shekarar 2023. A cikin shirin na yanzu baya ga labaran duniya muna tafi da rahotanni kan kiraye-kirayen da wasu 'yan Najeriya ke yi da adawa da tallafin man fetur da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta shirya tun a farkon ɗarewar cikin karagar mulkin ƙasar. Koyon ƙasar ta samu tunin fasa daga ƙunshin rayuwa da ya shage ta har wuya. Muna kuma tafi da bayanan masanin tattalin arziki kan matakan da suka kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauka domin daidaita farashi a ƙasar. Shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu yana nan tafi. Amma fa duk sai bayan an turare kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hanci lafiya. Fadar White House ta ce Isra'ila za ta fara aiwatar da tsagaita wuta na sa'o'i huɗu kowace rana a farmakin da sojojinta ke kaiwa ƙungiyar Hamas a yankunan arewacin Gaza daga ranar Alhamis. Sarrafa ta kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ta zo ne a daidai lokacin da dakarun tsaron Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas a birnin Gaza, kuma wasu fararen hula Falasɗina suke ci gaba da ƙoƙarin tserewa daga yankin.
We understand that Israel will begin to implement 4-hour pauses in areas of northern Gaza.
Mun fahimci cewa Isra'ila za ta fara aiwatar da wannan shiri na dakatar da buɗe wuta har tsawon sa'o'i huɗu kowace rana. Isra'ila ta faɗa mana cewa ba za ta kai hare-harenta a waɗannan wurare ba cikin sa'o'i huɗu da aka dakatar da buɗe wuta. Kirby ya ce dakatarwar za ta bai wa Falasɗina lokaci don tserewa ta hanyar amfani da hanyoyin jin kai guda biyu da kuma rage adadin mutane da ke mutuwa. ‘Yan Isra'ila sun shaida mana cewa ba za a kai farmakin soja a waɗannan yankuna ba tsawon lokacin da aka dakatar, kuma ranar Alhamis aka fara wannan aiki, in ji Kirby yayin wata ganawa da manema labarai, inda ya ƙara da cewa shawarar dakatarwar ta zo ne yayin tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da Firayim Minista Benjamin Netanyahu. Da alama mayakan da ke samun goyon bayan Iran ba su yaddara ba, duk da harin sama da Amurka ta kai da ake kyautata da sanya lalata wata muhimmiyar cibiyar ajiyar makamai a gabashin Siriya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a ranar Alhamis ta yaba da harin da jiragen yakin Amurka guda biyu samfurin F-15 suka kai a ranar Laraba, inda ta yi nuni da wasu jerin fashe-fashe da suka sa ba za a sake more ginin ba. Sai dai jami'an Amurka sun kuma yarda cewa aƙalla a halin yanzu ta kasa rage saurin kai hare-hare da mayakan da Iran ke marawa baya ke kaiwa kan sojojin Amurka a yankin. Wani jami'in Amurka ya faɗa wa BOA a ranar Alhamis cewa bayan harin da Amurka ta kai, mayakan da Iran ke marawa baya sun kaddamar da hare-haren jirage marasa matuƙa guda huɗu kan sojojin Amurka da sansanoni uku a Siriya da ɗaya a Iraki. Daya daga cikin hare-haren da aka kai a ranar Laraba ya auna cibiyar Amurka da ke Green Village a Siriya, inda ya jikkata dakaru uku. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren Baitul Malin Amurka Janet Yellen a ranar Alhamis ta fara tattaunawa ta kwanaki biyu da mataimakin firimiyan China He Lefeng, yayin da Amurka ke kokarin shawo kan matsalar zaman doya da manja da ake samu da Beijing, da kuma ci gaba da tattaunawa kan batutuwa da suka shafi sauyin yanayi zuwa kasuwanci da tsaro. Bayan tarukan Yellen a ranakun Alhamis da Juma'a, ana sa ran shugabannin kasashen biyu Joe Biden da Xi Jinping za su gana a mako mai zuwa a gefen taron haɗin gwiwar tattalin arziki na Asia Pacific ko APEC a birnin San Francisco na Amurka. Masu sharhi sun ce ganawar da Yellen ta yi da Xi ita ce yunkuri na baya-bayan nan don tabbatar da China ba ta janye daga tarukan da za a yi a gaba ba tsakanin shugabannin kasashen biyu. A baya dai Yellen ta jaddada buƙatar samar da dangantaka da za ta assasa gogayya mai ma'ana a tsakanin Amurka da China.
An jima kaɗan Muhammad Hafiz Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga wakilin sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Maiduguri jihar Borno Najeriya Haruna Dauda Biyu, domin jin yadda wasu 'yan Najeriya da dama ke roƙon shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu da ya dubi halin da suke ciki na ƙunci da matsin rayuwa tun bayan da ya cire tallafin man fetur jim kaɗan da ɗarewar shekarar shugabancin ƙasar uku sun samu su numfasa.
Tun ranar da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya karbi lagaman mulkin kasa, ya bayyana cewa tallafin man fetur a tarayyar Najeriya wanda hakan ya isa Najeriya jefa ƴan Najeriya cikin halin gagarumi, musamman ma na matsanancin rayuwa. Wasu Najeriya na cigaba da kiran shugaban da ya yi wa Allah ya duba halin da ƴan Najeriya ke ciki don sake dawo da wannan tallafin man fetur maimakon garin albashi da aka ce ana yi. ƴan Najeriya da dama dai na fuskantar wani matsanancin rayuwa da har sa gwamnatin tarayya da na jihohi suke dinga raba tallafi ga masu ƙananan ƙarfi don saboda rage dalilan wahalhalun da jama'a suke sha da cire wannan tallafi ya haifar. Duk da cewa wasu ƴan Najeriya na kirarin cewa ba su kai irin wannan tallafi da ake rabawa daga gwamnatin tarayya har zuwa jihohi ba, wanda suka ce akwai buƙatar sake duba wannan lamari don dawo da cire wannan tallafin man fetur da shugaban ya yi, idan aka yi la'akari da wahalhalun da jama'a suka faɗa da kuma rabon wannan tallafi da aka ce ana yi da ba kowa ke samu ba, kuma ko da an bar wannan tallafin man fetur din kowa da kowa zai amfana maimakon irin wahalhalun da ake sha. Alhaji Muhammad H. Kijani na ɗaya daga cikin masanin tattalin arzikin ƙasa wanda ya soma da bayyana ra'ayinsa kamar haka.
Da aka cire subsidin mutane kalilan ne suke shan wahala, kusan kowa da kowa ke shan wahala, amma da subsidin in ka maida subsidin zai taba kowa da kowa, amma zai maida su ta hanyar da rayuwarsu ba zai zama a babban nan a takure ba. Abinda zaka yi waɗannan mutanen da kuke cewa su suke kamar kabal da suke cin subsidy, manajin ɗinsu za ku yi to tunda sun fi ƙarfin ku sai ku zauna ku san yadda za ku yi manajin ɗin, duk in ba su fi ƙarfin ku ba ai su ba su da yawa, duk yawan da a ce kabal da masu riban subsidy da masu aiki a wurin ai wata office ne take da wannan abu da ƴan office ɗin da masu amfana da shi ɗin ko ta kusa duka ba su kai 10% na Najeriya ba su kai 5% ba ma, in ba za ku iya manajin mutum 5% ko 2% na mutanen Najeriya ba to ya za ku yi manajin the whole country? So saboda mutanen kalilan sai a sa ƙasa duka a cikin wahala, mai da ita ya fi amfani saboda kowa zai amfana ana mai da ita, amma da zaran ba a mai da subsidy ba kana hukunta duk mutumin da yake kauye ko gidansa shi kadai ne.
Sunana Garba Muhammad, maganan gaskiya shine ita maganan cire tallafin mai ɗin nan bai tambaki talakan Najeriya ba, bai tambaki al'umman ƙasa ba, ma asali ma ita ce ma umma ba su matsaloli da wahalhalu da kunci da aka shiga, hatta ma 25,000 da take zata ba wa ƴan Najeriya miliyan 5 ɗin nan cewa ta fita ciwo bashi da za biya wannan kuɗaɗe na wata, saboda haka ba a ma san a ina kuɗaɗen suke zuwa ba, ba a ma san daga ina me ake yi da shi ba. Abinci da gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya ta ba wa jihohi biliyan 2 justice ya abinci su tallafa al'umma, a ina abincin yake? Amma maganan gaskiya dawo da tallafi shine yake shafan kowane ɗan Najeriya.
Sunana Bukar Alibe, cire tallafin man fetur ba karamin illa bane ga mu ƴan Najeriya, sabili kuwa da rashin cirewa man fetur din nan shi yafi mana amfani da su cire, don abin da zaka duba yanzu da aka cire tallafin man fetur din waɗansu mutane ne waɗanda za su samu palliative ɗin nan da ake cewa ko kuma ƙarin albashi da aka yi na waɗansu ma'aikata ne, kuma wannan abincin da ake rabawa ba kowa ba ne yake samu, kuma wannan matsalar da yau mutane suka samu kansu suka tsinci kansu ɗin nan wannan abin ba zai yiwu ba, dole za a samu ɗin raguwa. A bisa gaskiya idan ka duba tallafin nan da aka cire wahalan da mutane suka shiga daga farko zuwa yau ɗin nan za ka san cewa gwara a bar tallafin ƴan sirarun da za su cimma rabon wannan tallafin gwara su ɗin.
Wasu ƴan Najeriya kenan ke kira gwamnatin tarayya da sake duba wannan al'amari na cire tallafin man fetur da ta yi, da kuma hakan ya haifar da wahalhalun rayuwa a ƙasar kama da birane da ƙauyuka da mafi yawansu sun ta'allaka ne da rayuwarsu a kan amfani da gas ko kuma fetur da kuma ya saba rayuwar kowa da kowa a ƙasar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, an gaida Haruna Dauda Biyu, yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da ƙarshen labaran duniya.
Yan jam'iyyar Republican biyar da ke neman karɓa tikitin takarar shugaban ƙasa daga tsohon shugaba Donald Trump sun yi fafatawa mai zafi a daren ranar Laraba yayin wata muhawara mai zafi da suka yi kan manufofin ƙasashen waje, inda suka nuna goyon baya ga matsayar da shugaba Joe Biden ya nuna ta marawa Isra'ila, yayin da suke muhawara kan yadda za a tunkari ƙasar China da gudanar da hulɗa da Iran. Sun kuma ɗauki tsauraran matakai fiye da gwamnatin Biden kan yadda za a magance matsalar kwararar bakin hauri da ke neman shiga Amurka ta kan iyaka da Mexico. Amma game da Ukraine, 'yan takarar sun bayyana ra'ayoyi mabambanta da kuma matsayar da fadar White House ta ɗauka wajen nema wa Ukraine ɗin ƙarin tallafi, inda har hamshakin ɗan kasuwa Vivek Ramaswamy ya ce sun bai gamsu da bukatar neman karin tallafi da shugaba Vladimir Zelensky ya mika ba. Daga ƙarshe, hukumar kula da harkokin yada labarai ta ƙasar Turkiya ta kada ƙuri'a don ba da umarni ga kafar yada labarai ta Jamus Deutsche Welle ko DW kan ta nemi lasisin watsa shirye-shiryenta na harshen Turkiya na shafinta na yanar gizo. Majalisar Koli ta gidan rediyo da talabijin ta RTUK ta yanke wannan hukunci ne da ƙuri'u mafi rinjaye, inda ta ce tilas ne gidan yada labaran na Jamus da bi ka'idar da hukumar kula da harkokin yada labarai ta Turkiya da aka fara aiwatarwa a shekarar 2019. A bayan hukumar RTUK ta ɗauki mataki na toshe abubuwan da DW ke yadawa a harsuna 32 a ƙarƙashin shafinta na dw.com tare da BOA Turkish, bisa yakin samun lasisin da kafafen yada labaran biyu suka yi. Kafafen yada labaran biyu na ƙasa da ƙasa sun faɗa a baya cewa ba za su iya bin ƙa'idar ba saboda kada su faɗa tarkon da zai zama kamar ana tantance labaran da za su yada. Tun bayan dakatarwar ta farko a 2022, sashen Turkiya na DW ya amfani da dwturkce.com don isar da labarai ga masu sauraro a cikin Turkiya.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai tattaunawa da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya yi da masanin tattalin arziki Dr. MI Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kan matakan da yake ganin ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta dauka domin daidaita farashi a kasar.
Matakan shi dole sai mun kalli wato concept na comparative advantage, ma'ana ka kalli abin da kake iya yi maimakon abin da baka iya. Misali idan muka kalli bangaren tattalin arziki, ya kamata mu kalli wacce area wani bangare ne muke iya taka rawar gani maimakon mu ci bata lokacin mu akan bangaren da ba ma iya taka rawar gani. Bari mu baka misali Mala Hafiz, idan ka kalli yanda ake a Najeriya, misali ko shi za a ce science and technology, ma'ana kimiyya da fasaha, ko a kasan da ake ba ruwa na ilimi, ko a kasan da ake ba na abuta waje a karatu, wannan bangaren shi ake ba kaso mafi tsoka maimakon bangarorin da suka shafi hanyar gudanar da kudade, hanyar ilimin shari'a, ilimin gudanar da kudade kamar na bankuna da sauransu, wanda su kuma wannan bangaren su ne Najeriya ta fi taka rawar gani. So ya kamata a Najeriya mu fara kallon a wani bangare ne muke da kokari kuma mu jaje akan wani bangaren mu gina shi, maimakon mu dinga bata lokacin mu akan bangaren da kasashen duniya sun mana nisa ba za mu iya kama su ba. Yanzu ba ka buƙatar wai lalle-lalle sai ka noma shinkafa a Najeriya idan suwa a waje ya fi masu sauki. Ba ka buƙatar lalle sai ka yi mota a Najeriya idan suwa a waje ya fi. Ka yi abin da idan ka yi shi a Najeriya wanda yake ƙasar waje dole siya saboda naka ya fi nawa da sauki. Amma wannan da za ka dinga tunanin za ka dinga wani abu na gasa da ƙasashen duniya akan wasu abubuwan da ake sana'anta wanda an riga an maka nisan da ba za ka iya kama. Dole kai tsaya ka tuna cewa okay, to wani bangare ne zan iya yin abin da nima a kasuwar duniya za a dama da ni, maimakon abin da idan ka kai kasuwar duniya ma naka ba zai su yi ba saboda tsadarsa. Ba hankali ba ne wai ka ɗauka dole sai an yi noma a Najeriya idan su shigowa da shi. Of course manoma za su samu sana'a, amma kuma rayuwa ta yi tsada. Manoma su nawa ne waɗanda kuma suke siya a kasuwar sun ninninka manoma. So ba hikima ba ne ka ɗauka za ka ci gaba da yin noman da tsayinsa a Najeriya ya fi tsada. So dole gwamnati ta kalli cewa bangare ne take da ƙwarewar da za ta iya yin abin da za ta kai shi kasuwar duniya kuma ta samu karɓuwa saboda sauƙin kayan nata. Sannan abu na biyu, wannan dalar da aka karɓo aka kawo ta na ake so a shigo da ita cikin tattalin arzikin Najeriya za ta taimaka matuƙa. Taimakon da za ta kawo shi ne za ta taimaka wajen karya, because idan aka samu high supply of money tunda yanzu akwai high demand, to duk zai karya farashin a dala ɗin nikin a demand and supply theory. Sannan idan muka ƙara kallon kuma wani ɓangare shi ne ɓangare na dole mu yarda cewa nauye-nauye sun yi wa gwamnati yawa. Dole mu daina tunanin cewa lalle-lalle kowa sai ya je aikin ofis, lalle kowa sai ya samu albashi, lalle dole mu tsaya tsayin daka mu yi sana'o'i wanda za su taimake mu. Najeriya kasuwa ce, ba abin da za ka yi a Najeriya ki saya. Sannan ba wai lalle sai ka yi wasu abubuwa wanda ake yin su misali a ƙasashe, ƴan ƙananan abubuwa mutane za su iya su rayu da kansu. ina mamaki yanzu zaka ga kowa hirar kullun zance shine gwamnati za ta bada tallafi za a bada financials amma ba ma tunanin da wannan lokacin da muke fata muna tunani da sa rai da fatan gwamnati ce mata da muna bata shi wajen samuwar kaman mafita ta fuskar kananan sana'o'i kananan masana'antu wata kila da an samu mafita so in dai gwamnati za ta maida hankali akan harkokin da ko sana'o'i ko sana'ar abubuwan da zai zama nayar Najeriya ma za ta daukaka sana abu na biyu ita wannan dala din da aka ce an karbo a kokari a manage din ta kare zama wasu kuma an karba da hannun dama wasu kuma sun dauke ta da sanan dole da jami'o'in mu da masu ilimin mu da gwamnatocin mu mu maida hankali wajen nuna dalibai cewa yanzu lokaci ne naka tsaya kai tunani da kanka lokaci ne naka samuwar kanka abin yi maimakon kai ta tunanin a baka scholarship ka je waje kuma ka kara dawowa Najeriya ka zama dan zaman kashe wando.
Muhammad Hafiz Baballa kenan a tattaunawar shi da masanin tattalin arziki Dr. MI Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zariyar Jihar Kaduna a Najeriya. To ma sauraro kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa.
Sannunku mutanen Arewa na kwana ina tunani. Zamani ya canza a lokacin Sadauna Safa Ballewa an yi shugabanni masu kishin mutanen su. Zaman karuwa, zaman cigabawa, zaman ban sha'awa. Shugabanni masu aiki kaman bayi ina masu mulkin yan Arewa. Ku tashi ku farka yan Arewa. Ku duba matasan yan Arewa. Yan Arewa. Yan Arewa. Ku duba talaucin yan Arewa. Ku kausa yama yan Arewa. Da wannan ganyen yan Arewa. Yan Arewa.
Yeah.
barku madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mu barka da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A yau za a iya cewa Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da Allah ya yi wa arzikin dukkanin abubuwan da ake bukata a ɓangaren muhalli da kuma yanayi don bunƙasa tattalin arzikinta kamar yadda ya kasance a wasu ƙasashe a nahiyar Afirka. Kama daga ruwan da ke shimfiɗe a ƙasa, filin noma, yanayi da kuma albarkar saukan ruwan damina. To sai dai masanin tattalin arziki da alakarsa da yanayi Dr. Rabiu Tukur Hassan ya ce waɗannan ni'imomi kawai ba za su amfanar da ƙasar ba, face sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen tabbatar da yiwuwar hakan.
Na uwar Allah ya ba mu sai mun amfani da su za mu iya sama kanmu mafita mataki da ke na mataki na biyu. Dukkan wanda yake wajibincin al'amarin mutane daga shugabanni wanda ake zaɓa da ƙuri'a da sarakuna waɗanda suke zama sarakuna saboda a matsayinsu na shugabannin al'umma da malamai na addini da malamai na makaranta ya kasance a ware wani lokaci da ko kuma wata rana da duk sanda ka samu wata dama za a ware ranar kula da muhalli wanda za a iya amfani da wannan ranakun domin daɗa tabbatar da muhimmancin kula da muhalli kuma amfani da ƙarfi da kuzari da Allah ya bamu domin yin ayyuka da za su kyautata muhalli ba kamar yadda yanzu kawai sharar muhallin ake ba a ce ai ƙarshen wata za a yi shara. Kamata ya ce wannan abu a zartar da shi ko a ce ƙarshen wata akwai shuka bishiyoyi da ake a makarantu ƙauyuka mutanen ƙauye kowa ya kasance duk shekara a wani kawo wani tsari ƙananan kuma suna da dama da za shi a maimakon aikin gina kwalbati da suke da duk kuɗin al'umma tunda duk kuɗin da aka turo sai ji an gina kwalbati ana ta gine-gine da ba za su amfana wa mutane wani abu. Don haka gwamnati sai ta shigo da kowa ciki. Yanzu a nan ana da za ka samu idan a ce yau gwamnati ta fito bijiro da wani tsari wanda za a ce yau duk shekara kowace jiha ta shuka bishiya miliyan goma. Kaga a arewacin Najeriya idan ka ninka shi zuwa yawan jihohi za ka ga Allah da sutura shi. Samar da bishiyoyi yana daɗa kyautata yanayin ƙasa shi ne zai dawo da tsarin yadda ƙasa take har a amfana ta ci gaba da amfana wa mutane. Wanda idan ba a yi haka ba ga hamada ta to. Wannan shi ne ɗaya daga cikin abu. Abu na biyu shi ne kasance daga cikin kuɗin da gwamnati ke kashewa na budget. Kamar yadda ake cewa an ware kaza na ilimi, an ware kaza na noma, shi kansa harkar sha'anin muhalli da kula da shi a ware wani suna musamman wanda za a rinka amfani da shi. Malaman hudubobinsu na masallatai da na karatukan su yi yawaita maganganu a kan sha'anin kula da muhimmancin kula da al'umma wanda na tabbatar mabiya addinin musulunci sun san da wannan kuma musulunci yana goyon bayan wannan kuma yana da tsari a kan irin wannan. Don haka matakin farko shi ne lallai a zaburar da mutane su san muhimmancin yanayi sannan su kuma san me ya kamata su yi domin kyautata yanayi. Mataki na uku ke nan. Na hudu wanda duk Allah ya sare masa dama daga cikin masu kuɗi wanda suke da damammaki ko a gwamnati ko a abin nan kasance ana yawan tattauna waɗannan maganganu da kuma ƙoƙarin fito da tsari wanda zai iya taimaka mana mu ƙoƙarin lallaɓa da dawo da irin yanayin da Allah ya ba mu da.
To a nata ɓangaren kuma a shirin da ya gabata Dr. Fatima Aliyu Magaji ɗaya daga cikin matasa jakadun hukumar Great Green Wall da ke da alhakin magance matsalar kwararowar hamada ta fayyace mana irin darussan da suka ɗauka daga wasu ƙasashen Afirka wanda suka ziyarta wanda ake fatar zai ingiza sauran matasa daga wasu ƙasashen Afirka da suka kasance cikin wannan tawaga su ma su ɗau matakin shawo kan matsalolin da ke addabar ƙasashensu.
Da muka fara zuwa Senegal, mun fara zuwa Dakar, daga nan sai muka fara tafiya zuwa cikin ƙauyuka muna bi muna ganin aikin da suke yi su a can da su wannan su ma'aikatan nasu na Great Green Wall na su ƙasa. To daga Dakar sai muka fara zuwa wani wuri ana ce mishi Wido, suna da kusan a ce hectare 675 da suka gyara suka yi restoring wato sun bi da shin bishiyoyi tun shekara 2008 kusan shekara nawa kenan. So sun samu ni da shin bishiyoyi sun girma mutanen ke zauna a wurin tunda kin ka babban wuri ne sosai so dole akwai mutane da ke zauna a ciki ya zama cewa nan wuri sun sa masu kiwo masu da makarantu ne na yaran su da kuma irin haka ne so dai gaskiya a sanin da abin da muka gani da kuma ya burge mu shine cewa sun sa matasan sosai a cikin harkar shirin gashin bishiyoyin su da muka fara zuwa da karamin matasa kusan 3 da ke aiki kawai na shirin gashin bishiyoyin su da muka tafi da nan da ake ce mu yi da kuma mun sake haduwa da kusan mutum 7,000 so gaba ɗaya da mutum 10,000 ke aiki a wannan Grace Green Warner Senegal gaskiya shine dai abu gani da ya burge mu saboda suna da ƙarfi da za su iya aiki yanzu kuma su mai da hankali so sun sa mun gani gaskiya kuma sun mai da hankalin su akan aikin kuma suna yi tsakani da Allah da muka je Mauritania kuma abinda muka kula da shi shine kuma su kuma Mauritania sun fi ba wa mata ƙarfi dinki Mauritania gaskiya ta fi matsalar hamada da fari da sauransu a can saboda shi ne za a ce sahara sosai sai zama cewa mata suna da asusu suna da ƙungiyoyinsu da suke da suna yin noma suna gyara ƙasa suna waye ƙasan da aka samu cewa ba a ma iya shuka abu ya girma yanzu sun samu suna cewa ana iya shuka abu ya tashi mun ga abincin da suka shuka da ya girma sun kawo suna sun gwada mana sun saida mana sun ba mu kyauta mun gani da muka je Mali kuma da yake dai akwai matsalar ku da sauransu amma dai mun samu shi mun zagaya mun ga ƙauyukan da suka kwato daga hamada.
Ke sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma zuwa makon gobe idan mai kowa mai komai ya mana ararai za a sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Dr. Rabiu Tukur Hassan da Dr. Fatima Aliyu Magaji da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu take mana fatar alhairi. Ma'asalam.
Wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
Fadar White House ta ce Isra'ila za ta fara aiwatar da tsagaita wuta na sa'o'i huɗu kowace rana a farmakin da sojojinta ke kaiwa ƙungiyar Hamas a yankunan arewacin Gaza daga ranar Alhamis. Sarrafawar kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ta zo ne a daidai lokacin da dakarun tsaron Isra'ila ke fafatawa da mayakan Hamas a birnin Gaza. Kuma wasu fararen hula Falasina suke ci gaba da ƙoƙarin tserewa daga yankin. Kirby ya ce dakatarwar za ta baiwa Falasina lokaci don tserewa ta hanyar amfani da hanyoyin jin kai guda biyu da kuma rage adadin mutane da ke mutuwa. Da alama mayakan da ke samun goyon bayan Iran ba su daddara ba duk da harin sama da Amurka ta kai da ake kyautata da sanya lalata wata muhimmiyar cibiyar ajiyar makamai a gabashin Siriya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a ranar Alhamis ta yaba da harin da jiragen yakin Amurka guda biyu samfurin F-15 suka kai a ranar Laraba inda ta yi nuni da wasu jerin fashe-fashe da suka sa ba za a sake more ginin ba. Sakataren Baitul Malin Amurka Janet Yellen a ranar Alhamis ta fara tattaunawa ta kwanaki biyu da mataimakin firimiyan China He Lepeng yayin da Amurka ke kokarin shawo kan matsalar zaman doya da manja da ake samu da Beijing. Da kuma ci gaba da tattaunawa akan batutuwa da suka shafi sauyin yanayi zuwa kasuwanci da tsaro. Bayan tarukan Yellen a ranakun Alhamis da Juma'a, ana sa ran shugabannin kasashen biyu Joe Biden da Xi Jinping za su gana a mako mai zuwa a gefen taron haɗin gwiwar tattalin arziki na Asia Pacific ko APEC a birnin San Francisco na Amurka. Yan jam'iyyar Republican biyar da ke neman karɓa tikitin takarar shugaban ƙasa daga tsohon shugaba Donald Trump sun yi fafatawa mai zafi a daren ranar Laraba yayin wata muhawara mai zafi da suka yi kan manufofin ƙasashen waje inda suka nuna goyon baya ga matsayin da shugaba Joe Biden ya nuna ta marawa Isra'ila yayin da suke muhawara kan yadda za a tunkari ƙasar China da gudanar da hulɗa da Iran.
Masu sauraro baki ɗaya a nan muka kaga ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawarsu wajen kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa da Dadi Balawai da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Hawwa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC sai an jima ku.